أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يومنا شاتقش غواتن رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم شكرا جمهور قريه دو دا أربعين دا أكو سيني كما شاترا غواتن هدو ميلادية دبو بيدا عشرين دا جي في غورة كراتمنا تفسير القرآن ميجرما منا كين تفسير سورة النساء جي من سيا كرشان آية تتاني يو دام تاشي فرقوان آية تتاني دا لأ فاتم الله تعالى ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da fahimtar daidai da kuma aikata daidai. Bismillah.
إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معهم ولا جناح عليكم إن كان بكم أبا من مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا.
Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake, wa idha darabtum fil arabi, idan kuka yi tafiya a ban ƙasa, falaysa alaykum junahun an taksuru min as-salah, babu laifi a kan ku ku yi ƙasarun sallah. In khiftum an yabtinakum alladhina kafaru, idan kun ji tsoron waɗanda suka kafirta, in kun ji tsoron waɗanda suka kafirta kansu fitine ku. Innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina, haƙiƙa kafirai sun kasance maƙiya a garin ku ƙiyayya mabayyaniya. Wa idza kunta fihim, idan ka kasance a cikin su, fa aqamta lahumus salata, kai musulmanci na sallah, falta'un ta'ifatin minhum ma'ak, wata ƙungiya daga garin su ta tsaya tare da kai. Wal ya'khudhu aslihatahum, ta riƙe makaman su. Fa idza sajadu, idan suka yi sallah, falyakunu min wara'ikum, sai su kasance a bayanku. Waltati ɗa'ifatin ukura, sai ɗaya ƙungiyar ta zo, lan yusallu, wanda ba su yi sallah ba, fal yusallu ma'aka, su yi sallah tare da kai. Wal ya'khudhu hidrahum, su riƙi ainihin tsaransu da tsantsansu, wa aslihatahum, da kuma makamansu. Waddallazina kafaru, wanda su kafirta sun yi burin, law takfulu an aslihatukum, law takfuluna an aslihatukum, da za ku rabkana ga barin makamanku, wa amtiatikum, da kayayyakin yaƙinku, faymiluna alaykum mailatan wahida, ta afko muku afkowa guda ɗaya. Wala junaha alaykum, babu laifi a kanku, in kana bikum adan idan ya kasance akwai cuta a gare ku min matsarin daga ruwan sama au kuntum maraba ko kun kasance ba ku da lafiya an taba'u aslihatakum ku aje makamanku wa quduhu birakum furqi tsaranku da takatsantsan dinku inna allaha a'adda lil kafirina adabun muhina haqiqa allah ta'ala ya tadawwa kafirai azaba ta wulakanci azaba mai wulakantarwa ubangi subhanahu wa ta'ala bayan yana magana kan abin da ya shafi jihadi da jihadi da kuma abin da ya shafi hijira daga garin kafirci zuwa garin musulunci da sai ubangi ta'ala ya magana kan hukuncin sallah a halin tafiya musamman saboda a lokacin mafi yawa tafiye-tafiyensu tafiye-tafiye ne na jihadi ubangi ta'ala sai ya faɗi irin sauƙin da ya yi muminai a lokacin da suke halin tafiya dangane da sallah Allah ta'ala ya ce wa idza darabtum fil ardi idan kuka yi tafiya akan ƙasa in kuka tafiya a doran ƙasa ai idza safartum kenan idan kuna halin tafiya fa laysa alaykum junahun Allah ta'ala ya ce babu laifi akan ku an taksuru min as-salati ku yi qasarun sallah nan cewa fala junaha alaykum baya nuna fifi ku yin qasara kan rashin yin qasara abal ba ma ya nuna cewa qasar ba ba za ta zama wajibi ba wannan yayi daidai da fadin Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul baqara wa atimul hajja wal umrata lillah faman hajja al baita aw itamara fala junaha alayhi an yatawaf bihima Allah yace wanda yayi aikin haji ko umara sai ki fala junaha alayhi babu laifi akan sa an yatawaf bihima yi dawati a safa da marwa kuma yi dawati a dakin Allah subhanahu wa ta'ala babu laifi akan sa shi sa abdullahi a urwa ibn zubair Allah ya kara masa yadda ya tambayi ummuna aisha Allah ya kara mata yadda cewa wannan aya tana nuna cewa yin dawafi tsakanin safa da marwa ba wajibi bane sai ce a'a ai da sai Allah ya ce la junaha alaikum Allah ya tawafa bihima a la junaha alaihim Allah ya tawafa bihima da sai Allah ya ce babu laifi akan su idan ba su dawafin ba me yasa anan Allah ya kore junaha yake babu laifi ba zunubi akan su idan suka yi kasarun sallah saboda sun riga sun saba sallah raka'a hudu suke yi a salloli masu raka'a hudu idan suka samu kansu yi raka'a biyu wanda kila zuciyar mutum ta dinga masa kaikayi ya dinga jin wahami cewa to ko yayi wa Allah wani laifi dangane da raka'a biyu dai to sai Allah ta'ala ya zartar da hukunci cewa yin raka'a biyun a halin tafiya ya kasarun sallah din wannan ba laifi bane kaga wannan baya nuna baya kore fifi kan yin sallah kasaru akan cika sallah abubuwa guda biyu kuma sun nuna haka abu na farko da ke nuna ma fifikon yin kasarun sallah a halin tafiya akan cika ta shine gaba ɗayan rayuwar manzon Allah duk tafiye-tafiyen manzon Allah ba samu ruwaya ingantacciya da manzon Allah ya cika sallah ba duk tafiyar da manzon Allah zai inda tafiya ce manzon Allah kasarun sallah yake sannan kuma abu na biyu abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa rangwamen Allah ne ko karɓar rangwamen Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yadda manzan Allah ya faɗa manzan Ubangiji ta'ala yana so a karɓar rangwamansa kamar yadda baya so a zo wa ababen da ya haramta kaga wannan ke nuna cewa yin kasar din a halin tafiya ya fi a ce an cika sallah da haka wannan lafazin na junah an kawo shi ne don a kore ƙaiƙayi da wahamin da zai zo a zukatan mutane bal a gurin wasu malaman ma suna gani kasarun ma a halin tafiya kasarun sallah wajibi wannan shi ne irin ra'ayin su Daudu Zahiri daga ce saboda a rayuwar manzo Allah haka yi da wama akai kuma ga hadisin ummu na Aisha Allah ya kara mata yadda tace furbatu salatu raka'atayn raka'atayn tace an fallanta sallah raka'a biyu raka'a biyu wa qira salati safari wa zira fi zarati al-hadari tace sai aka tabbatar da sallar tafiya a matsayin raka'a biyu sai aka yi ƙari a sallar zaman gida daga ce kaga wannan ke nuna cewa asalu ma a halin tafiya din sallar raka'a biyu shi to wannan shine ra'ayin wasu malama duk da cewa ya saba ra'ayin jumhurin malamai ra'ayin jumhurin malamai kasarun sallah a halin tafiya ba wajibi bane mustahabi ne ko kuma sunna ce mai kafi saboda wasu hadisan suka isharar zuwa ga haka kamar abin da ya faru da Usman bin Affan Allah ya kara masa yadda a lokacin da ka Abdullahi dan Mas'udin labari cewa ga Usman bin Affan lokacin yana halifan manzon Allah bayan rayuwar manzon Allah bayan rayuwar Abubakar da Umar Allah ya kara musu yadda lokacin yana matsayin halifa Amina ya cika sallah ne bakwai raka'a biyar raka'a hudu guda kawo Abdullahi dan Mas'udin labari ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai istirja'i yace wannan sallar nayi ta tare da manzon Allah raka'a biyu, nayi ta tare da Abubakar raka'a biyu, nayi ta tare da Umar raka'a biyu. To shine yake cewa, yace kai tuna, yace ina burin rabona na raka'a biyun nan ya rabo shine karabi a gurin Allah subhanahu wataala. Amma kuma tare da haka Abdullahi dan Mas'udin kuma ya shiga sallah an yi da shi, kaga da wajibi ne a kasar ba zai shiga ai da shi ba. Ga kuma wasu sahabban da su ma an yi tare da su, shi isa ma da aka tambaye shi to me isa kuma ka bi sallah, yace domin sabani baki ɗinsa sharri. Domin a lokacin da ya ja da baya ya ce ni ba zan sallar ba, a ɗabi'a ta ɗan adam wasu za su bi ra'ayinsa ne, kaga ya datsa al'ummar musulmi gida biyu. Shi isa ya zama da ya yi hakan ba kuma ya shiga sallah aka yi da shi, wanda da wajibi ne kuma ba zai bar abin da yake wajibi ba. To wannan shi ne ra'ayin jumhurin malamai. To Allah ta'ala ce babu laifi akan ku yi kasarun sallah, babu laifi. A nan Ubangiji ta'ala bai ce an taksuru salata ba, bai ce fala juna alaikum an taksuru salata, sai ce an taksuru minas salati. Suka ce abinda isa ba a ce an taksuru salata ba, saboda kado ne ya ɗauka kawai kasarun mutsarkin kasarun, kawai in ya ga dama mai raka'a hudu kawai zai iya takaita sai ya raka'a ɗaya. Amma da aka ce minas salati, suka ce ke nuna cewa abin yana da iyaka, yana da ka'ida da doka. A ina ka'ida da dokar take? Shine abinda aikin manzon Allah ya nuna cewa idan za a yi kasarun sallar raka'a biyu ake ragewa a raka'a biyu. Sannan kuma lafazin minas salati da Allah ya kawo suka ce yana nufin kenan kuma ba duka kowace sallah ake kasarun ba, domin sallar asubahi ba a yi mata kasaru, raka'a biyu ce kuma raka'a biyu ake yinta. Haka nan sallar magarba ita ma ba a yi mata kasaru. Shi yasa ma ke ce mata salatul hadir, al-hadir ay wanda yake bidul ghaib, sallar mazaunin gida, saboda mazaunin gida da matafi dukkanin su raka'a uku suke. Kuma cikin hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala, idan aka ce za a yi kasarun magarba to ɗayan abubuwa guda biyu ne za su faru, ko dai a yi raka'a biyu sai ya zama sallolin rana ba su da shafa'i kenan. Domin magarba tana yin ba su da wutiri, afwan, domin sallar magarba tana wutirin sallolin rana ne. Amma kuma a ce a rage biyu a yi raka'a ɗaya, ita kuma raka'a ɗaya ba ta zo a salloli na shari'a ba sai kusan a gurare guda biyu, a wutiri kamar yadda wasu ruwayoyin suka zo, sai kuma ina sai a sallar tsoro kamar yadda za mu kawo hadisi insha Allahu ta'ala, hadisi Abdullahi dan Abbasin, Allah ya kara musu yadda. Da shi yasa Ubangiji ta'ala bai shar'anta ita a yi mata kasaru ba. Kare kenan lafazin minas salati ke nuna cewa ba kowace sallah ce sallar da ake yi wa kasaru ba. To sai Allah ta'ala ce in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru, idan kun ji tsoron kada wanda suka kafata su tsine ku. Kenan wannan sai ya nuna kenan ana yin kasarun sallah ne idan abubuwa guda biyu sun faru. Abardin fil ard, tafiya. Abu na biyu kuma a tafiyar kuna cikin jin tsoron cewa kafirai za su iya kawo muku hari ko makamancin wani. To wannan ne ya kawo sabanin malamai. Shin ita kasarun sallah din kasarul kanniya ake ko kasarul kaifiya ake? Domin da ka kalli wannan gabar in kiftum an yabtinakum alladhina kafaru, sai zama idan kuna cikin aminci kenan, cikin zaman lafiya, ba ku a halin tsoro ba, a halin yaƙi ba, kenan ba za ku kasarun sallah ba. Wanda ya kawo sabanin malamai cewa kasarul kanniya ne ko kasarul kaifiya? In aka ce kasarul kanniya, kenan anan ana nufin a yi kasarun adadin rak'o'in sallah din mai raka'a hudu, ai raka'a biyu, ko kuma a kasarul kaifiya, a yi kasarun kaifiyar sallah. Kamar yadda hadisan sallar tsoro suka nuna, kaga a sallar tsoro akwai ababen da dole ne a sallah, amma a sallar tsoro ba a yi su. Akwai ayyukan da idan mutum ya yi su a sallah ta ɓaci, amma a sallar tsoro ana yin su. Alaysa kadhalik? To kaga wannan shine kasarul kaifiya. To wannan ya jawo sabanin malamai. Wasu malaman suke gani a nan wannan ayar ba tana magana kasarul kanniya ba ne, ba tana magana a taƙaita rako'i ba ne, tana magana taƙaita ayyukan sallah ne. Sun yi hujja da hadisai da dama na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Daga cikin hadisai akwai hadisin Ummu Aisha, Allah ya ƙara mata yadda, hadisin da muka karanto shi yanzu. Suka ce ita dama sallar tafiya, ta tafiya, gashi hadisin Ummu Aisha ta ce raka'a biyu ce kuma aka tabbatar da ita. To kaga tunda raka'a biyu ce anan ba za ta yi ta ke nufi a rage ba. Suka ce daka ba magana adadin rak'o'i ba ne, magana menene? Maganar kaifiya ne, ba maganar kanniya ba. suka ce abin da yafi wannan fitowa hadisin da Imam Ahmad ya fitar da shi cikin musnad dinsa hadisin daga tayyar Abdurrahman bin Abi Layla daga Umar Allah ya kara masa yadda sai na Umar yace salatu safar rak'atan wa salatu dhuhr rak'atan wa salatu al-fitr rak'atan wa salatu al-jum'ah rak'atan tamamun ghayra qasari sai na Umar yace sallar tafiya rak'a biyu kake nan asalin ta rak'a biyu yace sallar walha rak'a biyu salatu al-fitr sallar idi kenan rak'a biyu yace sallar juma'a rak'a biyu yace tamamun ghayra qasari yace wannan a cike suke ba tare da an tauye shi kake dai ruwayar ta nuna asalin sallar tafiya kenan dama kenan rak'a biyu tunda yace tamamun ghayra qasari to wani zai iya cewa to ai wannan maganar Umar ce Allah ya kara masa yadda sai ce ala lisan Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam sai ce akan harshen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka nan hadisin Abdullah dan Abbas Allah ya kara masa yadda wannan hadisin Abdullah dan Abbas ya ce sai Muslim Abdullah dan Abbas yake cewa faraballahu salata ala lisan nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam tirhadar arba'an Abdullah dan Abbas yace Allah ta'ala ya fallanta sallah a harshen annabinku annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a halin zaman gida raka'a hudu wa fi safari raka'atayn a halin tafiya kuma raka'a biyu wa fil khawfi raka'atan wa fil khawfi raka'atan a halin tsoro kuma raka'a daya suka ce wannan hadisan karara sun nuna cewa al asalu ita sallah ta tafiya dama raka'a biyu yake yi kaga shine asalin ta daka nan da Allah yake ku yi kasarun sallah idan kuna jin tsoron kada kafirai su tune ku suka ce daka anan ana maganar kasarun kaifiya ne ba kasarun kalliya ba ina ba ta an fahimta suka ce kuma abinda ke kara nuna maka haka abinda Allah ya faɗa a gaba wa iza kunta fihim fa qamta lahum salata sai ya kawo maganar sallar tsoro din ga yanda za a yi ta to wannan shine ra'ayin da Sheikhul Mufassirin Ibn Jarir Tabari alayhi rahmatullahi wannan ra'ayin shine ra'ayin da ya zaba haka nan Ibn Kathir shi ma wannan shine ra'ayin da ya zaba haka nan Ibn Ashur cikin At-Tahrir wa At-Tanwir shi ma wannan ra'ayin ya zaba irin su Mujahid duk wannan ra'ayin suka zaba amma a gurin jumhurin malamai suna ganin cewa a nan kasarun da ake nufi kasarul kanniya ne ba kasarul kaifiya ba suka ce abin da yasa Allah ya ce in khiftum an yabtinakum alladhina kafaru suka ce wannan min babu dhikr al-aglam ne babu ne na ambata mafi rinjayen abu saboda a lokacin mafi rinjayen tafiye-tafiyen su tafiye-tafiye ne na yaki na jihadi kuma ka'ida al-mantuq idza karaja makarajal ghalib aw ala haditha fala mafhuma la a ka'ida ta usul ga duk wanda ya sani ya san mantuki aka ce mantuki wani zance da annabi ya faɗa ko Allah ya faɗa wanda ba mafhumi bane karar haka Allah ya faɗi shi to idan ya fito a bafita ta mafi rinjayi magarjal galib an faɗa ne dan shine mafi rinjayin abu ko kuma an faɗa dan wani abu da ya faru to dai bai da mafhumi kaga ya zama ya fito da magarjal galib saboda mafi yawan tafiye-tafiyen suna ne a halin yaki kenan da Allah ya ce in kuna jin tsoron kada kafir ne ku kenan bai da mafhumi ba za ka ce to in ba kwa jin tsoro ba kenan ba za ku yi ba an amfani da nufin rinjaye ne kamar faɗin Allah ta'ala wala tuqrihu fatayatukum alal jazai tare ce in aranna tahassun Allah ce ka kutilarsa bayan ku mata akan zina in suna so suka tambu wannan laysa lahu mafhum kaga ba ana nufin kenan in ba sa son suka tambu kutilarsa su ba ko ba haka ba nan ya zo fito ne makarjal galib saboda mafi yawa su bayan ba sa son yin zinar sai shugabannin sai dai suke tilasta su shi sa Allah ya faɗa ka kamar faɗin Allah wa rabaikum allati fi hujurikum min lisaikum allati da kalbin bihinna da Allah yana faɗan mata yanda aka haramta muku sai ce da agololinku wani sai karkashin renanku kenan ana nufin in agolanka ba a gidanka take ba ba kai kake renanta ba za ka aure ta ba haka ake nufi ba a asabi da mafi yawa agura tana gidanka ne kake rainanta ina fata an fahimta da gaske ce anan ma fito ne makarjar gani Allah ya faɗa haka ne saboda mafi yawan tafiye-tafiyen sa a lokacin tafiye-tafiye ne na yaki shi sa Allah ya ce in khiftum an yabtulakum allazina kafaru. Shi isa Ya'la bin Umayya Allah ya kara masa yadda yake cewa sa'altu Umar bin Khattab radiyallahu anhu, tunda an san su su sayyidina Umar suna cikin as-sabiqun al-awwaluna, kuma su Ya'la bin Umayya daga bayan suka musulunta. To shi nake tambayar Umar, yace laysa alaikum junahun an taqtulu min as-salati in kuntum ayyatunakum alladhina kafaru. Sai karanto wannan ayar, sai tokar ammanallahu an-nas. Eto ai yanzu Allah ta'ala ya amintar da mutane, dan yanzu musulmi ba sa cikin tsoro, musulmi sun fi karfin kowa ma, ana cikin cikakken aminci. Yace sai Umar yace da ni ajibtu mimma ajibta minhu. Sai Umar yace da ni ni ma nayi mamaki irin abin da kai mamaki. Yace fa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an zalika. Sai na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da haka. Fa qala, yace sai manzon Allah yake da ni sadaqatun tasaddaqa Allah biha alaikum faqbalu sadaqatuhu. Sai manzon Allah yake ni wannan sadaqa ce da Allah ta'ala ya muku sadaqa ne, ku karbi sadaqa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaga wannan ke nuna cewa kenan ita kasarun sallah Ubangiji ta'ala sauke wa al'umma, kamar raka'a din ambat musli a matsayin sadaqa da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu. Shi sa zaga a rayuwar manzon Allah a halin da ya zama ba halin tsoro ba, ana cikin aminci, ko manzo Allah a tafiye-tafiyensa ya dinga yin kasar musalla. To wannan abin da Umar ya faɗa, kaga ya nuna cewa a gurin sayyidina Umar Allah ya ƙara masa yadda. A wannan ruwa ta nuna yana da fahimtar cewa raka'a biyu, ko kuma yana da fahimtar cewa kasarun da ake nufi a nan shi ne kasarun kanniya, la kasarun kaifiya. Amma a wata ruwa da muka kawo ta cikin musnad Imam Ahmad, ita kuma tana nuna kasarul kanniya. To wannan cewa kasarul kaifiya ne shine ra'ayin ɗansa Abdullahi dan Umar Allah ya ƙara masa yadda, kamar yadda ruwa take cikin Muwatta Malik. An tambayi Abdullahi dan Umar dangane da wannan ayar cewa ga abinda Ubangiji ta'ala ya faɗa, kuma yanzu gashi ana cikin aminci kuma ana yin kasaru. Sai Abdullahi dan Umar ya ce mu mutane da mun san komai ba, Allah ya aiko manzon Allah cikin mu, da aka kawo muna yin yanda manzon Allah yake yi sallallahu alaihi wasallam. Ne sai fa wancan ra'ayin irin wani sigan cewa ra'ayi a kasarul kaifiya ne, sai ce wannan ayar ta sauka ne tana magana sallar tsoro. To idan muka dau ra'ayin masu ganin cewa tana magana kasarul kaifiya ne ba kanniya ba, to ya za su yi da hadisai na manzon Allah masu yawa, kusan ma kamar yadda faɗa a rayuwar manzon Allah kakab ba a samu manzon Allah a halin tafiya cika sallah ba. Sai suka ce eh, babu da matsala da ku. Ita wannan ayar tana magana kasarun kaifiyar sallah ne, to ya za ku yi da kuma kasaru da ake yi na raka'o'i, mai raka'a huɗu ya raka'a biyu, suka ce wannan kuma sunnan manzon Allah ce na tabbatar. An fahimta, ba suna korewa ba ne, wannan ayar suna gani tana magana kasarul kaifiya ne, ba kuma suna kore kasarul kanniya ba, suna nufin kasarul kanniya a rage adadin rako'i daga hudu su dawo biyu, tabbas ya tabbata a shari'a, amma ba da wannan ayar ba. Da me ya tabbata? Suka ce da sunnar manzon Allah, saboda an samu a rayuwar manzon Allah haka manzon Allah yake yi a halin tafiya, manzon Allah kasarun sallah yake, manzon Allah baya cika sallah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Isa annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi da dama, annabi sallallahu alaihi wasallam a halin aminci ba a cikin tsoro, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cika sallolinsa, kamar yadda hadisi da dama cikin sahihan su kamar haka. Har ma wasu sahabban suna faɗa cewa annabi yayi kasarun sallah a lokacin da mutane suka yi da yawa, kuma ana cikin cikakken aminci, ma'ana musulmi suna da yawa, suna da ƙarfin su, kuma suna da aminci ba sa cikin wani tsoro. Wannan shine kawo sabani tsakanin malamai, amma ra'ayin jumhurin malamai sun tafi akan cewa wannan kasarul kanniya ne ba kasarul kaifiya ba. Amma wasu cikin malamai suna ganin a kasarul kanniya ne, a kasarul kaifiya ne, kamar yadda na kawo wasu daga cikin masu wannan ra'ayin daga cikin malamai. Sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Allah ta'ala yace hakika kafirai kanu lakum aduwwan mubina, sun kasance makiya ne a gare ku, maƙiyan kuma da suke bayyana da gaba su da ƙiyayyan maƙiya ne wanda da ku da su gaba ce ƙarara ba sa ɓoye gaba su sun bayyana gaba tsakaninku da su kaga suna da saɓanin munafikai kenan shi munafiki ya ɓoye gaba sa da musulmi ya nuna cewa yana tare da musulmi shi sa bala'in munafiki ya fi bala'in kafiri don maƙiyan da ya fito ƙarar ya nuna ma cewa shi maƙiyin ka ne ai al'amarinsa ya fito fili ka san cewa maƙiyin ka ne saɓanin maƙiyin da shi kuma a zahiri zai nuna ƙaunar ka yake amma a zuciyarsa kuma maƙiyin ka ne to wannan ya fi baka matsala shi sa har a gurin Allah bala'in munafikai ya fi na kafirai shi sa Ubangiji ta'ala ya ce innal munafiqina fi dharkil asfali minan nar cewa munafikai suna can ƙasan wuta bala'in munafikai da azabar munafikai ta fi ta kafirai a ranar alkiyama saboda bala'in da suke musulmi ya fi bala'in da kafirai suke yi domin su kafirai sun fito ba za a kulle kofa da su ba kuma wannan ke nuna cewa tsakaninmu da kafirai babu wani soyayya tsakaninmu da kafirai babu taimakekeniya tsakaninmu da kafirai babu jibintar labarin juna shi yasa Ubangiji ta'ala ya haramta mana soyayya ga kafirai saboda maƙiyanmu ne ƙarara maƙiyanmu mabayyana to Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai kuma ya shiga bayanin yanda kaifiyar yanda ake yin sallar tsoro din Allah ta'ala ya ce wa idza kunta fihim idan ka kasance a cikinsu faqamta lahum salata ka tsaye musu da sallah ma'anar ka tsaye musu da sallah kai musulmancin sallah lafazin wa idza kunta fihim idan ka kasance a cikinsu wannan lafazin wasu daga cikin malamai ɗan kaɗan sun yi hujja da shi kan cewa a idan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sanda ya koma zuwa ga Allah to babu sallar tsoro yana yin sallar tsoro ka zama kana limami mamusi sallar tsoro da kai suka ce wannan faɗin Allah wa idza kunta fihim faqamta lahum salata ya zo cewa ya ke banci manzon Allah ne shi kadai sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda Allah ya ce in ka kasance a cikin su to ka tsaye musu da sallah kai musulmanci suka ce to wannan iya manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan shine abin da wasu kaɗan daga cikin malamai suka faɗa shi yasa da yawa malamai suka yi musu raddi cewa wannan istilali ne dha'ifi dan kawai an ce in ka kasance kana cikin su ba za a ce an shafe sallar tsoro ba saboda wannan aya din domin suka ce irin wannan in ka ce haka to akwai ababen da zaka rusa cikin addinin musulunci wannan in ka tafi akan wannan ra'ayin kai daidai ra'ayin mani'iz zaka mani uz zaka wani suka hana zaka a lokacin da manzo Allah ya koma zuwa ga Allah kaga ai su ma cewa suka yi Allah ce kud min amwalihim sadaqatan suka ce Allah cewa ka karba da wa Allah yake da manzo Allah suka ce tunda manzo Allah ya mutu yanzu ba za su bari zaka ba kuma za a gani sabon manzo Allah sun kyale su sabon manzo Allah ba su kyale su ba ya kasu akai kaga idan mutum ya tafi akan wancan ra'ayin to sai ya zama kenan zai samu matsala zai zama zai da irin wannan suka ce gashi ma Allah ta'ala ya ce tutahhirum wa tadhakkirum da Allah ce wa salli alaihim fa inna salataka sakanun lahum kaga zai ce to iya manzon Allah zai bi zakka idan manzon Allah baya nan babu wanda zai bi zakka mu kaga tare da haka sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yaƙe su suka yi musu tilasti sun ba da zakka daka dan Allah ya ce idza kunta fi in ka kasance a cikin su a lokacin manzo Allah shine jagora daka halifofin da suka biyo bayan manzon Allah da duk wasu jagorori suka zo a bayan manzon Allah na musulmi za su dau irin wannan hukuncin ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ta zaka samu a halifofin manzon Allah tun daga Abubakar har wanda suka biyo bayan su an samu idan sun samu kansu a hali na yaki a hali na tsoro shi rayin sallah irin sallar tsoro wannan ke nuna ma cewa abin bai takaita iyakan manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam to Allah ta'ala ya ce faqamta lahum salata ka tsaye musu da sallah ma'ana ka zamo kai ne limamin da zai musu sallah to asali a dalilin saukar wannan aya din kamar yanda zo a hadisin akwai ruwa ta Abdullahi dan Abbasin Allah ya kara masa yadda sannan akwai ruwa ta Abi Ayyash ruwar Abdullahi dan Abbasin Allah ya kara masa yadda a tana cikin suna Imam al-Bukhari ya fitar da ita amma ita ruwar Abi Ayyash ruwaya ce ta Imam Ahmad wanda yake cewa mun kasancewa Usman tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yakin da kai Usman tsakanin shekara ta 6 zuwa shekara ta 7 da aka yace fastaqabalna al-mushrikuna sai mushrikai suka fuskance mu yace alaihi Khalid bin Walid wanda yake jagora komanda na mushrikai shine Khalid bin Walid yace hum bainana wa bainal qibla tana tsakaninmu da al-qibla muqaddara inda nake kallo shine al-qibla to kafaran suna wannan bangaren sun zo zani yaki da su yace fa salla bin annabi sallallahu alaihi wasallam zuhra sai manzo Allah ya mana sallar azhar fa qalu sai kafaran suka ce laqad kanu ala hal law asamna zarratuhum ai suna kasancewa a wani hali da za mu samu dama a wannan halin kai mu afka musu wani halin kenan halin sallah shi sa arwar abdullahi dan ban suka ce sun kasance suna da wani aiki wanda sun fi son sa akan duniya da abin da yake cikin ta sun fi son wannan aikin akan dukiyar su da iyalan suna da fin sallah to bari idan sun fara sallah sai mu afka musu wannan maganar suka faɗa shi ne ke fa nazar jibril bi hadhihi al-aya sai jibril ya sauko da wannan ayar sai aka shar'anta yanda za a yi sallar su shi sa za ku ga a yakin khandaq wanda khandaq an yi shi shekara ta 5 tunda a lokacin ba shar'anta sallar tsoro ba kaga sai da ta kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jinkita sallah bai la'asar ba har magarba ta sayyidina Umar ya tuwo yana tsine wa kafirai na zagin su yana ya manzo Allah Allah ya la'ance su sun shagaltar da mu gabarin sallar la'asar sai manzo Allah ce ma kittu usalliha Umar ni ma ban sallace ta ba me yasa manzo Allah ya bar sallah a lokacin har lokacin ta fita saboda yaki saboda Allah bai shar'anta yadda za a yi sallar tsoro ba ga shekara ta 6 a wannan yakin da ya fara Usman anan sai Allah ta'ala ya aiko Jibril tunda kafirai sun yi niyyar tunda an yi azhar sun ga an yi sallah to mu kyale musulmi sai la'asar ta yi in sun shiga sallah sun shagala da hali na sallah ko sai mu afko mu sai mu gama da su sai Allah ta'ala ya aiko Jibril sai aka shar'anta manzon Allah sallar su to shine da ainihin sallar la'asar din ta zo shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yasa akai sau biyu manzon Allah na gaba a matsayin limami da akai kabbara manzon Allah yayi karatu akai ruku'u baki daya aka dago baki daya sai manzon Allah ya tafi sujjada shi da sauun gaba sauun baya sai ya tsaya yana gadin manzon Allah da sauran sahabbai suka dago daga sujjada suka tsara yin sujjada ba sai bi kenan ba sai suka miƙe wannan sau na biyun ba su ne ba su sujjada ba sai su ma suka sujjadin su guda biyu kaga yanzu na gaba kuma suna miƙe nan suna gadin su da suka sujjadin su guda biyu suka miƙe ka dubo na adalci na addinin musulunci da adalcin manzon Allah wancan sauin na gaba ba su yi sujjadu da manzon Allah ba wannan sauin na baya su kuma sun sujjada su kadai da haka wannan sauin na gaba sai ya dawo baya shi kuma na bayan sai ya koma gaba su ma sai aka yi irin wannan tare da su Isa Abdullahi da Abbas yace sai suka tsaya uwa suna an tsaye masu gadi kaga an samu maslaha guda biyu an yi sallar a lokacinta a cikin jami'in kuma an yi gadin musulmi ba a kashe su ba wannan shine sallar tsoro da aka fara yi ta zo kaifiya daban-daban wannan malamai suka ce wannan kaifiyar ana yin ta ne a lokacin da abokan gaba suke a alƙibla kuna ganin su suna ganin ku kaga in kuna ruku'u suka taho za ku gansu in kuna tsaye suka taho za ku gansu dama ina ne ba za ku gansu ba in kun yi sujjada to sai aka yi wannan hikima din sai wannan su tsaya jira a raka'a ta biyu kuma wannan su tsaya jira wannan ne asalin shar'anta ta sallar tsoro din wannan hadisin kuma da shawahid kamar da faɗa akwai ruwar Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda wata ita tana a ruwar Abdullahi dan Abbas Imam al-Bukhari shine fitar da ita ubayi subhanahu wa ta'ala sai ce da manzon Allah faltaqum qa'ifatin minhum ma'aka wata jama'a daga ko wata kungiya daga gare su tsaya tare da kai ma'ana wata jama'a wata kungiya daga musulmi suke tare da kai sai su tsaya tare da kai sai Allah ce wal ya'khudhu aslihatahum amma kuma su rike makamu yasa a sallah ta tsoro akwai ababan da idan a halin aminci ne sukan iya bata sallah amma a sallar tsoro kuma ba sa bata sallah rike makamun su kar su aje makamun su kaga wannan ke nuna cewa musulmi ana so a duk inda yake musamman lokacin da yake yaki da kafir ya zama cikin takatsantsan ya rike makamun su sai Allah ya ce fa iza sajadu nan fa iza sajadu ai fa iza sallu idan suka yi sallah falyakunu min wara'ikum da aka manzo Allah ya yi sallah da wa'annan da aka ce in suka yi sallah sai ka ce kuma to sai su kasance a bayanku sai aka ce wal ta'ati ta'ifatun ukhra daya kungiyar sai ta zo kaga wannan me ke nuna ma kenan nawa ka sarandina kenan gida bi da Allah ya ce subhanahu wata'ala da ya ce fa iza sajadu falyakunu min wara'ikum kenan rabar dina bi akai sai manzo Allah ya yi raka'a ɗaya da wa'annan to aka yi raka'a ɗaya an gama sallah ba a gama ba da aka yi raka'a ɗaya sai manzan Allah ya miƙe ya ci gaba da karatu su wa'annan da aka yi raka'a ɗaya sai su ciko ɗayansu an gane shi yasa aka ce fa iza sajadu ai sun gama sallar su sai su ciko ɗayansu su yi sallama kaga sun ma riga neman fita daga sallah to sai su tafi can su tsare gurin abokan gaba waltati ta'ifatul ukhra ita waccan jama'a da take gadin abokan gaba ita ma sai ta taho sai Allah ya ce a lam yusallu wanda ba su yi sallah ba su taho fal yusallu ma'aka sai su yi sallah tare da kai yanzu raka'a nawa rage manzon Allah eh daya ai halin tafiya ne sai manzon Allah ya raka'a ɗaya tare da su sai ya zauna a zaman tahiyya yana tasbihin a talati da addu'o'insa har su ta yi ko raka'a ɗaya su ki tahiyya sai manzon Allah ya mai sallama an fahimta to wannan shi ya zo a hadisin Salih bin Abi Qasma ruwayar Bukhari da Muslim to wannan hadisin na Salih bin Abi Qasma shi ya fi dacewa da wannan aya to duk da cewa sun zo nau'ika daban-daban Allah kalla kana da nau'i na sallar tsoro ruwaya ingantattu Allah kalla nau'i shi da ko nau'i ba a hadisin Salih bin Khawwat wanda ya daidai da hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara miki yadda wanda shi ko manzo Allah a ga zo ta zatin ratsani shi ko manzo Allah da ya raba runduna biyu wa'annan suka zo suka yi raka'a ɗaya da manzon Allah an fahimta to ba su ko sallah sai suka tashi suka tafi tsaron runduna sai wa'ancan suka dawo suka yi raka'a ɗaya da manzon Allah yanzu wannan tana raka'a nawa wannan tana raka'a nawa shi kuma manzon tsira na raka'a nawa sai manzon Allah ya tahiyya ya sallama sai wancan su dawo su raka'a ɗayan su wannan ma su dawo su raka'a ɗayan su kaga wannan ta dan saba wannan ayar ko kuma a wannan aiki ya dan yawa ciki amma kuma ta inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam barin karo mana ruwaya dai ta ruwayar Abu Bakar Allah ya kara masa yadda ita kuma anan manzon Allah raka'a bin yayi da wayancan raka'a bi da wayannan da wannan muke kara wuce cewa ni nafila me farilla zai iya bin me nafila dan raka'a biyun manzon Allah ta farko da yayi wancan ya gama sallarsa tunda ka duba adalci ai duk wani sahabin annabi zai zo yi sallah zai so yi sallah bayan manzon Allah ne ko manzon Allah ki to a cikin ko ne limanci a sai annabi ya ƙara limancin yanzu ta manzon Allah wannan ne matsayinta nafila su kuma ta su ne matsayinta farilla wannan shi ma nau'in ya inganta kaga Allah kalla nan mun kai nau'ika guda nawa nau'ika guda hudu da ta farko abokan gaba suna gaban ku dama wancan nau'in sai abokan gaba na gaban ku kuma za mu zo insha Allah mu ga to akwai yanayin da za a iya barin sallar har lokacin ta fita tunda Allah ya sharanta sallar tsoro din wannan Imam Bukhari ya kulla babi akan haka ya kawo hadisi Abu Musa Allah ya kara masa yadda wanda za mu zo kansa insha Allah ta'ala to malamai suka ce wannan ke nuna ma girman sha'anin sallah kaga a lokacin da ake halin yaki halin jihadi ka duba matsayin jihadi a gurin Allah shine darwatu sanamul islam amma kuma ubangiji ta'ala bai sanar da sallah ba kuma wannan dalili ne mai karfi da ke nuna ma cewa sallar jam'i wajibi ce sallar jam'i ka zo matsayinka namiji ka zo masallaci kai sallar jam'i wannan wajibi ne akan ka domin idan da sallar jam'i mustahabi ne to da anan Allah ta'ala ya rangwame ba sai an yi jam'i ba a halin yaki. Sannan abu na biyu, da sallar jam'i mustahabi ce ai dan mustahabi ba za a bar wajibi ba alaysa kadhalik, to a sallar tsoro wajibi ne aka hakura shi, suna da yawa kaga dan mustahabi ba a barin wajibi sai dai a bar wajibi dan wani wajibin, kaga wannan dalili masu karfi da ke nuna cewa sallar jam'i wajibi ce. Kuma da wannan zaka gane ba mutumin da yake da uzuri a gaban Allah ran al-kiyama, wallahi ba ka da uzuri, kana zaune ko dan kana wani aiki ko dan kana wani ciniki ko dan kana kallon ta maula ko dan ana kaza ana kaza, dan zaka ma na ji ana can ana fahimiya ne ko ana can ka bar, yanzu da yawa mutan san wallahi ba shi sallar isha a jami'i ba, saboda takwas za a saba za a yi Liverpool da Manchester, ka ga babban wasa ne ko Manchester United da Liverpool, daga sun tafi kai asarar lahiraka ka rasa sallar jami'i na isha balle ma tarawih karfe 8, wanda zai wannan bai da uzuri a gurin Allah, dan inda da wani uzuri da za a ce ka bar jami'i to wannan uzurin shi fa kowane uzuri shine yaki. Kuma in dan ai ma rangwame ne ko dan ana son ka ba wanda Allah yake so ka bar manzon Allah, kuma Allah manzon Allah yake wannan umarni ba a tarewa da mutane sallar jami'i ba. Daka mu kiyaye mu ji tsoron Allah, kada mu dinga bari wani abu yana shigaltar da mu ga barin sallah cikin dare. Wajibinka ne, Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi nufin ya je gidajen wanda ba su zuwa sallar jami'i maza ya kona gida. Ruwayar Abu Dawud manzo Allah ce ba dan abin da cikin gidajen na mata da kananan yara ba, saboda su sallar jami'i ba wajibi bane a kansu, shi yasa Annabi bai yi wannan aikin ba. Wannan ma dalilin yake nuna ma cewa sallah a jami'i dole ce wajibi ce. Aka duk abin da mutum yake in dai ba wani abu na darura ba, abin da ya zama ma la budda minhu, don aka ce ga sallah a jami'i kai hakuri kaje kai sallah a jami'i, domin anan Allah ta'ala bai rangwame ba, to ba yanda zai Allah ta'ala haka kawai yayi ma rangwame haka kawai kaje kai abin da kaga dama. To kaga duk da kuma sai Allah ya ce wala yakulu hidrahum, sarikita ka tsantsan din a lokacin da za su yi sallah din, kuma kar a sarki jiki a sa tsaro a yi taka tsantsan, wannan ke nuna cewa al'amarin musulmi ana so ya zama yana cin taka tsantsan, kar musulmi ya saki jiki kamar yadda muka saki jiki din na ayi, ba mu da wani shiri, ba mu da rana cewa maƙiyar Allah da manzon Allah da maƙiyar addinin musulunci sun mana ta, amma ba mu da wani shiri na ya za mu rikita ka tsantsan dan in sun afko mana ni ba ganin abu. Kuma ga umarin da Allah yake mana, Allah sai ya ƙara cewa wa aslihatahum, kuma su rike makamansu, kaga ana cikin sallar da suna cikin shiri da ka tsantsan da kuma makamansu. Sai Allah ta'ala ya gaya musu illa din, yace waddal ladina kafaru law taqfuluna an aslihatukum, wannan sai kafirta su kafirai din suna burin da za ku rabka daga barin makamanku, wa amti'atukum, wannan amti'a ma'ana kayayyakunku da irin kayan yaƙi da irin siddina abin hawanku da kayayyakin amfaninku, ko rabkana gabarinsu sai miluna alaikum mailatan wahida, suna so ku yi hakan sai su afko muku afkowa guda ɗaya. Kaga wannan ne daidai da sababin nuzulin aya ɗin, domin abin da kafirin suka faɗa kenan, mu bari suna yin wani aiki mafi soyuwa a gare su, idan sun shiga wannan aikin mu bari a daidai wannan lokacin sai mu afko musu. To kaga Ubangiji subhanahu wataala ya ce kada ku yaka dan kar su afko muku, azama cikin shiri, wannan ke ƙara nuna ma cewa lalle ko shakka babu addinin musulunci addinin Allah ne, kuma wannan ke nuna ma cewa babu shukanci ba shafinci addinin musulunci, ba addini ne na shirme da hauka ba, ba addini ne da ya yadda kawai a je a yi shirme a rasa rayukan mutane ba, addini ne wanda ke da tsari na kare addini da tsari na kare rayuka da tsari na kare mutunci, da addinin musulunci ya tsara wannan addini ne wanda bai yadda kai sakacin da zaka jefa rayuka cikin hadari ba, bai daina wannan ba. Haka duk da haka, duk da matsayin sallar da Allah ta nace su yi ta haka, amma Allah bai kyalta ba sai ce ku yi ta ka tsantsan ko ku rike makamu, wannan ko shi yana ma cewa ba burin musulunci kawai a kashe musulmi ba, yanda wasu masu da'awa kai ta yi a ƙasar nan ai musulunci bishiyar musulunci ai ba ta sai ta sha jini, su ko ganin suke kawai ku zo a ta kashe ku. Allah ya ce qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakunu din kulluhu lillah. Haka wasu matasa suke ta zuwa sai mutum kawai je a fitina sai a kashe shi, sai a zo a ta yin hotonsa ana liƙawa ana shahidi wane wane ya yi shahada, waya gaya ma ana shahada a fitina, ba a yaƙin tsakanin kabilar da musulmai ke shahada ba. To ka zo kana fitina kana zanga-zanga an harbe kana cewa ana liƙa hotonka ana kai shahada, kuma da zaka kane yaudararka ake ƙarya ce shi shugaban an yi shahadar an harbe nasa yayan kuma ya sa kuka ya kai ƙara kotu, shi ba sanin shi shahada kuma ya daulawoyi wayan kashe masa aya. Musulunci ba haka yake ba. Kaga Allah ta ce kori ita ka tsantsan din ku, insha Allah ta yi musu wani rangwame saboda za a iya samun wanda suke da matsala ta rashin lafiya ko rashin lafiya ko ruwan sama ya daki wani ya sanya mar rashin lafiya ta yanda ba zai iya daukan makami din ba, ta yanda ba zai iya rike kayansa ba. To kuma an san ka'ida Allah fattakullahu mustaqati la yukallifullahu nafsan illa wusaha, to irin wannan halin kuma sai Allah ta yi musu rangwame, wanda akan rangwamen za mu tashi saboda an nuna mu lokaci yayi kuma muna da hadisai da zamu kawo insha Allah ta'ala. Sai mu tsaya nan insha Allah, wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.